إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وأن سافية لتنم safiyar 22 ga watan Rabi'un al-akhir, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 7 ga watan 7 ga watan ainihin wato December, shekara miladiya ta 2020. Wannan shi ne darasi na 28 cikin jerin darussa masu taken ladubban ilimi daga littafin Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim في أدب العالم والمتعلم، واللفر الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني، الله بنجي جافة تامسا وندير سن شكرات قريبا كوي لتلاتن دا أكو بان هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله بنجي ساكا مشي الخير ذا متاشي إن دمالي كيتشيوا أشكين ديكي لسافن واتو لدوبا لسوك شافي لالبي أكارن كينكنسا yace al-khamis ladabi na biyar an yaqsima awqata laylihi wa naharihi wa yaghtanima ma baqiya min umrihi fa inna baqiyata al-umri la qimata lah wa ajwadu al-awqati lil-hifdh al-asharu wa lil-bahth al-abkaru wa lil-kitabati wasta an-nahari wa lil-mutala'ati wal-mudhakarati al-laylu yace al-khamis ladabi na biyar abinda yake wajibi akan ɗalibi mai neman ilimi an yaqsima awqata laylihi wa nahari, ya rarraba lokutan daren shi da ranarsa, wato wuni da dare ka rarraba su yadda zaka ci moriyar su. Wa yaghtanima ma baqiya min umri, kai kokari ka ci moriyar abinda ya saura daga yanzu da kake jin wannan karatu zuwa mutuwar ka, shine ma baqiya min umrik, abinda ya saura. Yace fa inna baqiyata al-umri la qimata la, wato abin da ya saurin rayuwarka la kimata lahu. Wannan larabcin in ka kalle shi a zahiri za ka yi mashi mummunan fasara, don za ka ce ne ba shi da wata kima, to ba haka yake nufi ba. Yana nufin da larabcin zamani ina abin da muke ce ma la yuqaddaru bi thamanin, a ce is invaluable, wato ba za a iya yi mashi kima a ce ga darajarsa ba, ya fi kafa yi mashi kima, ba ka da abin da ya kai lokacinka wato daraja. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتشاني متاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، نيما بيو انا ومتاني ديوا كامونغا سماسي انا ما مير متاني ديوا كما قال الامر اللوكتي دو كما الامر الله فيها الله قسام داتي. طب اندي ايكي نفي انا شيني طالب علمي واجبيني كوكرن جارة واتو علاك السادة لوكتنسا، سودا لوكتن شيني واتو جاري مبي جرما شيني رأس مال، شيني كابيتال مفي درجة دا كمال لكا وندو كما دا ذارن يوتي باب يد ذا اي كداورش وكما سبو دا اكوي ابن دا يكي يدا چي دا داري بي دا چي اي دا رانا با اكوي ابن دا چي اي دا رانا بي دا چي وا اي دا داري دا كدولي نمو تنجي ذا يكالت بي ار رايو سا دا ايرن الادة سا دا ايرن كرفن جي كين سا دا ايرن نشادن سسي رنب لوكتن شيبوار ودن ايرن ونن يلي kuma kariya kwaikwayi na wani wanda ba su dace da juna ba, sai in kun dace da wani ta fuskar wato ɗabi'ar ku ta iri ɗaya, to anan babu laifi ka kwaikwaye shi. Amma in ɗabi'ar ku ba ta iri na wani ba, idan ka kwaikwaye shi za ka rasa naka ainihin wato ɗabi'ar, ko kuma kai asarar da ka biyu. Yace wa ajwadu al-awqati lil-hifdh, mafi darajar lokuta da ake amfani da su lil-hifdh, wajen haddace abu. Idan mutum yana so ya hadda ya zauna ya hadda, to lokacin da ya fi dacewa da hadda shine al-ashar, wato ƙarshen dare. Ƙarshen dare ɗin nan, wa bil ashari hum yastaghfiruna, ƙarshen dare, kamar daga lokacin da aka yi kiran sallah na farko ko kafin haka kaɗan zuwa fitowa al-fajr, to wannan lokacin yana da daraja sosai wajen haddace abu, saboda ƙwaƙwalwa tana zama very fresh, ba ta da wani ruɗani ko wani wato damuwa tare da ita. Mutum ya gama bacci, baccin ya tafiyar mashi da dukkanin gajiya, da gajiyar jiki da ta kwakwalwa da ta zuciya. Walil bahsi al-abkar, Idan ku zaman karatu ne da nazari da bincike da mutala'a da ƙoƙarin fahimta da duba sharhohi, to sai a yi su kuma al-abkar da safiya. Sura lokacin kuma wato ƙwaƙwalwa tana da saurin fahimta. Shi yasa za ka ga dukkanin tsare-tsare na karatun musamman boko za ka ga da safe ake yi shi. Kuma a bokon ma sai ga ana zaɓen darussa wanda suka san ana ganin suna da wahala. Sai a yi su da sata da wuri kafin rana ta ɗaga. Saboda lokacin an fi fahimta su. Idan rana ta ɗaga fahimtar mutum takan yi ƙasa. To malamai sun daɗe da tsinkayen wannan kuma sun yi tambihi a kan shi kamar yadda muke gani anan. Walil kitabati, idan kuma rubutu ne mutum zai yi rubutu a allon shi ko a daftarin shi ko dai kwafe not ko mawallafi ne shi wasatun nahari tsakiyar rana, kamar a ce daga 11 zuwa azhar ko bayan haka. Walil mutala'a, bincike kuma neman wasu bayanai wanda da baka san su ba ko ka san su kana so ka ƙara su. Wal muzakara, da kuma muzakara maimaita abin da ka sani al-lailu dare bayan sallar isha. To wannan ya danganta kamar yadda muka ji farko, wannan ya danganta da irin al'adu da ɗabi'u da yanayin wuri ne. Wannan sa daga cikin abin da ake ce ma maharatul qira'a, study skills, dabarun karatu da nazari da bincike. Idan mutum zai yi su zai bayan an bashi kawai da amma, to kuma sai ya kula da yanayin ɗabi'arsa da rayuwarsa da irin inda yake ainihin wato ayyuka, musamman a irin wannan zamanin da al'adar mu ta canza gabaki ɗaya. Al'adar da can abinda aka sani al'ahdul awwal, kamar yadda aka sha karantawa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fira bayan sallar isha. Da zaran an yi sallar isha to mutane sai su shiga gida su kwanta. To da haka in sun kwanta da wuri za su tashi da wuri. To yanzu ku sai aka wayi gari mutane ba sa kwanciya da wuri, kamar a kasashen ma da ba namu ba irin kaje Saudi Arabia da makamantansu. Sai kaga mutane sai sun kai karfe 2 na dare suke bacci, don haka sai su yi bacci a makare su kuma farka a makare. To kaga irin waɗannan zai zama ɗabi'ar rayuwarsu ta tirsasa, dole su canza wannan irin tsarin. Domin a san da ake buƙata a tashi ɗin nan watakila karfe 3 na dare, to a lokacin su kuma suka fara bacci. A lokacin suka fara bacci za ka ga galibi har sai a kai azahar mutane ba su farka ba. Wanda ya samu ma ya yi sallah asuba a kan lokaci to ya yi ƙoƙari. Za ka danganta ga ɗabi'ar mutane da inda suke, amma dai wannan ita ce ka'ida amma da malamai suka sani. Sannan kuma sai mutum ya lura menene yake jin daɗin yin shi da dare sai ya yi shi da dare ɗin, me yake jin daɗin yin shi da rana sai ya yi shi da rana. Akwai malaman da za ka ji a tarihi su ba sa ma yin karatu sai da daddare, duk komai za su yi harkokinsu ne da rana, da dare kuma su ta karatu. Wasu kuma ba sa yin komai da dare sai da rana suke, za su zauna da rana su wuni suna yi, in dare ya yi kuma da zaran dare ya yi su bacci. Da haka kowa akwai irin nashi. Da haka ko da hada alkur'ani ne mutum yake yi, kowa akwai irin lokacin da za ka ga ya dace da irin yanayin haddasa, sai ya yi amfani da wannan lokacin don ya ci moriyarsa. Malam ya ce wa qala al-khatibu, al-imamu al-khatibu al-bagdadi yana cewa ajwadu awqatil hifzi, mafi kyan lokacin hadda al-asharu, karshen dare, thumma wasatun nahari sai kuma tsakiyar rana, thumma al-ghadatu sai kuma safiya, wato a bisa jeren giyar wanne ne yafi sannan wanne sannan wanne. Wannan magana ta khatibu tana cikin al-faqihu wal-mutafaqqih. Haka nan kuma wa qala khatibu yace hifzu hifzul layli anfa'u min hifzin nahari, yin hadda da daddare yafi amfani, yafi zama a ƙwaƙwalwa fiye da hadda da rana. Saboda idan mutum yana hadda da daddare akwai ƙarancin shawagil, ba wanda zai zo ya maka sallama da kai, babu wanda zai buga maka waya, watakila irin wannan zamanin kuma hala kana cikin ɗaki ne ma baka ganin komai. Amma inda rana ne akwai hayaniya, akwai tafiye tafiye, mutane suna giggilmawa, watakila iyalinka su kai su kawo ko ƴaƴanka ko makamanci haka ko makwabta ko ɗalibai ƴan uwanka. Sannan kuma da daddare ɗin nan akwai alaƙa, samun yanayi na ikhlasi, cewa kana yi ne kawai dan abin da kake yi dan Allah. Kamar yadda mai sallar dare yake samun lada fiye da mai sallar rana, saboda sallar dare akwai alamar tawalu'u da wato rafkana ga Allah, rasuna a gaban Allah da ikhlasi. Don babu ma wanda yake ganin ka ballantana har ya tunanin ko kuma ka shedan ya riya maka, kana so a yaba maka ko kana so a ga abin da kake. Malam ya ci gaba da cewa wa hibzul layli anfa'u min hibzin nahari wa waqtul ju'i, lokacin da mutum yake jin yunwa bai koshi ba, anfa'u min waqti shiba, yafi amfani fiye da lokacin hada, tafi amfani karatu ya fi amfani fiye da lokacin da mutum ya ƙoshi ya yi datil. Malam ya ce waƙala kuma khatibu ya sake cewa a cikin alfaqihu wal mutafaqqih wa ajwadu amakin alhifz alghuraf, wurin da yafi dacewa ka zauna kai hadda shine cikin daki, ka kebance a cikin wani daki. Wa kullu mawdi'in, da kuma duk wurin da ba'idin anil mulhiyati, wanda yake nesa daga abubuwan da za su iya dauke maka hankali, wasanni ko hotuna ko tibi ko wayoyi ko hayaniyan mutane ko hayaniyan ababen hawa da masu gilmawa, ko inda ake kasuwanci ake siyayya ake kaza, kamar yadda ka san dai ko wani abu kake so kai na duniya wanda kake son ka samu natsuwa, kai ko da wani abu kake saurare a waya ko kake kallo a kwamfuta ko a tibi, zaka ga kana son wuri na tsatsi, kai na kuma ga abin da kake so ka haddace ƙwaƙwalwarka ta zauna da shi. Shi sa ko da makarantun boko ne zaka ga ɗalibai da suka sa abin da suke idan suka so su haddace wasu abubuwa ba sa shiga cikin irin aji da ake prep haka, sai ya koma wani gefe ko kuma ya shiga wani lunguma. Mu muna ɗalibai da a jami'a ma yadda muke sai mu shiga daji inda bishiyoyi suke, kowa sai je ya samu wata inuwa ya zauna shi kaɗai ka shimfiɗa tabarmarka ko da dumaka ga abokinka can a waccan bishiya, dai kuna hangen juna amma ba kwa iya ma juna magana, kowa sai ya ta nashi karatun haka, in kun tashi kuma a sake haɗuwa a dawo cikin campus, to zaka ga kowa yana da salon karatunsa. Malam ya ci gaba da cewa wa qala, kuma khatibu ya ce wa laysa bi mahmudin alhibbu bi hadratin nabati, ba abu ne da yake abun yabo abun godiya ba, ba a so alhibbu mutum ya zauna yana hadda bi hadratin nabati, a inda yake kallon wato koren ganye, wal khudrati, da kuma wato ainihin tsiro da koren ganye, wal anhar, da rafuka, wa qawari turuq, da mahadar hanya, wa dajijil aswati, da inda ake jin hayaniyan muryoyi, li annaha tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban, saboda waɗannan a bisa ɗabi'a sukan hana zuciya ta zama ta keɓanci wannan aikin, domin zai zama abinda kake gani wanda yake baka sha'awa na kyamfuranni ko bishiyoyi ko motoci da ke gilmawa ko mutane ko yara da ke wasanni ko muryoyin masu hayaniya a kasuwa ko a rumfa ko a kan titi ko a ina ne, za su dinga ɗaukar hankalinka a ɗabi'anci, zai zama hankalinka yana rabuwa, ana raba maka hankali. To wannan a bisa galibin yanayi yakan takura, yakan hana hadda ɗin ta cika, yakan hana haddar ta yi kyau, sai da ma kayi mummunar hadda ko da ka haddace din. Wannan dai yana daga cikin abin da malamai suka yi mulahazanta a fannoni mabambanta wanda suka shafi dabarar karatu da karantarwa. Malam ya ce as-sadis, abu na shida, min a'zamil asbabil mu'inati 'ala al-ishtighali wal fahmi wa 'adamil milali aklu al-qadri al-yasir min al-halali, qala ash-shafi'i rahimahullah ma shabi'tu mundu 16 sana. To ga wata sabuwa fa, yace asadisu na shida, min a'zamil asbabil mu'inati 'ala al-ishtighal, daga cikin mafiya girman sabubba dalilai waɗanda suke taimakawa mutum 'ala al-ishtighal, ya shagaltu da karatu ya tai ba tare da ya shiga damuwa ba, karatun ya zauna mishi, wal fahmi, abinda ke taimakawa mutum akan fahimta ya kai ɗalibi, wa adamil milali, abinda ke taimakawa ɗalibi, daga cikin abinda ke taimakawa ɗalibi akan rashin kosawa, rashin kar ya gaji ya zama abin ya fita a ransa, aklul qadri al-yasir min al-halal, cin abu ɗan kaɗan na abinci kuma halas, karkaci da yawa kuma karkaci haram. Sai ma zai kawo magana ya ce qala ash-shafi'i radiyallahu anhu, shafi'i Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ma shabi'tu mundu 16 sana, ban taɓa ƙoshi ba tsawon shekaru 16. Shafi ya ce ban taɓa ƙoshi ba. Wannan magana an rawaito ta ma daga Sabi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda Tabarani ya fitar a cikin Mu'jam ɗinsa daga Ibnu Umar, da kuma Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, da Ibnu Abi Dunya a littafin shi mai suna Kitabul Ju', littafin falalar yunwa, wanda ya yi shi ne dan sharhin hadisin can na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da manzo wannan hadisin na da zai zo kama da shi a nan gaba, hadisin Tirmidhi, cewa ma mala abnu adama wi'an sharran min batanihi, ya kawo wannan hadisin da wasu hadisai da asar da maganganu daga tabi'ai da waliyai da hujjabai akan falalar yunwa da guje mai yawan cin abinci. To kaga wannan muna da wahala sosai yanzu a wajenmu, saboda mu yanzu da muke 3 square mil, wani ma sai 5 square mil, kuma kowane zama sai ya take cikin shi, tare da cewa a wannan zamanin za ga likitoci da masana harkokin kiwon lafiya suna jan kunnen mutane akan su rage cin abinci, musamman mata su zauna su ta cin abinci. To kuma kai ma kana ɗalibi, kai ta cin abinci, kai ta cin abinci, ya akuluna kama ta akulul an'am. A wannan ba ka kama hanyar ɗalibta ba tsakani da Allah, nan da nan za ka samu gazawa. Da haka in ka lura tun daga kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da Aisha take cewa ba taba kwana uku ana koshi a gidansa ba. To in dai kai sunna kake biya, kamata ka san wannan cewa koshi tatil tatil ba naka bane kullum. Ji Abu Huraira shi ma, shi sa Ibn Hajar da yazo yake haɗa tsakanin hadisan da suka zo akan maganar yunwa din da wanda suka zo, cewa Abu Huraira wata rana ya sha nono, ya sha, yayi tatil, yace to abinda ake zargi shine zama kullun kana ci har sai ka koshi kat, amma dan wata rana ka samu ka ci mai yawa saboda su ɗaya ne, ko wani abinci ne da ya baka sha'awa ta musamman, ko kuma abin da ka san zaka je baka sake samu ba, to wannan babu laifi. Yace ko kuma saboda ai abin da Abu Hurairan ya ci ya koshin ai nono ne, nono kuma ba ya sha bamban da abinci kamar a ce heavy food irin swallow ko shinkafa ko dan wake ko gurasa ko tea da biredi. Ka ci biredi abin nan kaya guda loaf guda da rabi da kwai guda shida dukka take su, sannan kuma ka yi gatsa ka ɗauki ruwan faro guda ɗaya ka tittile a cikin cikinka. To yana magana karatu, kuma ba ma karatu ba, duk wani abin arziki ba za ka iya ba a lokacin nan, haka ba za ka iya tuki ba, ba za ka zama aiki office ka aiki ba, ba za ka iya zake wa iyali a wannan yanayin ba, ba za ka iya ba meeting ka je ka faɗi wani abu mai amfani ba. Ana fara meeting ɗin za ka fara gyangyaɗi, babu wani abin arziki da za ka yi idan ka cika koshi illa kawai system ɗinka ya ɗau ɗawainiyar digestive, shi ma system ɗin ka ba shi wahala. Da haka baya daga cikin tafarkin magabata irin wannan ci makar da muke yi mai ta ci mai ta ci, babu ji babu gani. To wancan kissan da nake so na ambata na Ibn Umar, kamar yadda take cikin wancan tafai a Tabarani a cikin Mujmal Kabir da Baihaqi a cikin Shabul Iman da Ibn Abd Dunya a Kitabul Jo da kuma littafin abin nan al-Imamu Abu Dawud shi ma a cikin Kitabul Zuhud da wasansu da Abu Nu'aym a cikin Hilal da Sirwaito, an kawo ma Ibn Umar wani abu da aka ce algata malan ka dinga cin wannan zai taimaka maka wajen digestion. Sai ce to ai wannan ba zai ma amfani ba, ani rabona da koshi tun ran da aka shirin na Usman ko na makamanta. Kai ce ma li wali hadha, me zan yi da wannan, ce ba irin namu bane wannan. Ma shabitu mundu aslamtu, a wata riwaya yace tun da na musulunta ni ban taba koshi ba. Wayan bana da inci ha'un koshi, ce a ni wannan ba yake na bane. Haka an ruwaito ma daga Bishr ibn al-Harith shi ma da yake cewa ma shabitu mundu 50 ama, ban ci abinci na koshi ba shekara 50. Haka yake a cikin Kitabul Wara na Ahmad ibn Hanbal. To haka shi Muhammad ibn Hanbal a irin wannan rayuwar ya rayu, har ma ana ganin kamar inda a zamanance ne sai a ce ulcer ne ma ya kashe shi saboda kin cikawa cikin sha abinci. Haka Zahabi ya ambata a cikin tarihin Abu Hamza As-Sukkari, kamar yake cikin Tazkiratul Huffaz shi ma yana da irin wannan. Duk zaka tarar mutanen da malamai na salaf da malamai na kudama suna da wannan ɗabi'ar, ba sa bautawa ciki yadda mu muke bautawa ciki din nan jama'a. Mu yanzu bamu da abin nan, bamu da takatsantsan akan yawanci, kuma ma Allah ya sa halas kake ci. Haka Abu Sulaiman Ad-Darani shi ma kamar yadda shi wannan malam Ibn Abd Dunya ya hakaito daga gare shi yana cewa inna nafsa idha ja'at wa atishat safal qalbu wa raqqa wa idha shabi'at warawat amiyal qalbu wa bada. Yace kaga ita shi jiki idan ya ci ya koshi ya sha ruwa yayi tatal, yace to sai zuciya, sorry, idan ya ji yunwa, idan jiki ya ji yunwa kuma ya ji kishi, sai zuciya ta wasai ta kuma zama ta yi laushi, ta ɗauki imani. Idan kuwa aka ci aka koshi aka sha aka yi kat aka cika ciki, to sai zuciya ta makance amiyal qalbu wa bada, sai zuciya ta katance, sai ta kama daji. So da haka ba ɗabi'a ce mai kyau ba irin wannan cici makaɗin da za a yi ta yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya rayu ba, sahabbai ba haka suka rayu ba, malamai na musulunci ma ba haka suka rayu ba. Ba abin yabo bane jama'a. Da haka in dai daga sai kai ɗalibin ilimi ne, sai kai kokari ka gyara. Kuma in ku ba haka ba, kamar yadda nake faɗa, to mu galibin masu saurare ne ba ɗalibai bane mu, to kaga za mu iya mu ci gaba da cin abincin mu, amma kuma mu jira abin da zai biyo baya. Domin hatta a likitance a wannan zamani an gano abubuwa da dama game da yawan cin abinci, wani irin wannan kafirin cin abinci da mutane suke yi ba ji ba gani, to ba ƙaramin fasadi suke jawo jikinsu da lafiyarsu ba, kuma kamar yadda zai ambata mana mafi yawan cututtuka suna dawowa ne daga abubuwan da muke ci kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa a cikin Babul Ma'ad, Allah shi kyauta. Wa sabu dhalika anna kasrata al-akl jalibatun li kasrati ash-shurb, yace saboda shi yawan cin abinci ba abin da zai ja maka illa yawan shan ruwa, in ka ci abinci da yawa to zaka sha ruwa da yawa. Wa kasaratuhu, yawan shan ruwa kuma jalibatun lin-nawmi, zai jawo maka bacci, wal biladati da kuma daƙiƙanci zaka rasa, zaka zama baka da basira. Wa qusurul dhihni, kuma zai takaita fahimtarka. Wa futuril hawasi, kuma gaɓoɓinka senses ɗinka za su zama ba su da lafiya, ba su da ƙarfin riska ɗin. Wa kasalil jismi, kuma zai sa maka kasala a cikin jikinka. Hadha ma'a ma fihi min al-karahiyati shar'iyya, wannan kuma baya ga cewa shari'a ta kyamatar game da dan banzan cin abinci. Wa ta'arrud li khatarin asqalil badaniyya, da kuma yawan cin abinci to kana riskin din jikinka ne ga cututtuka mabambanta, kama kila kamar yadda mawaki yake faɗa, Ibn Rumi yake faɗa, waka yake cewa fa inna da'a aktharu ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi, ki kaga ita cuta, kaga cututtuka da kake ganin su a jikin mutane, yakunu yana kasancewa ne min at-ta'ami aw ash-sharabi, mafi yawan su daga ci ne ko sha. Yawan cin abinci ke kawo kaza, shi ke kawo kaza, shi ke kawo kaza, shi ke kawo abubuwa da dama kamar yanzu irin su obesity din nan, irin su abin nan, abin da ya shafi cututtuka wanda suke da alaka da wato ciki, ciwon hanta, kaci wannan kaci wancan, abin da yake da alaka da ainihin wato cututtuka na siga da sauransu, duk yawan ciye-ciye yake kawo su. Walam yura ahadun min al-awliya'i wal a'immati wal ulama'i yasifu shakiran aw yusafu bi kasratil akli wala humida bihi, yace ba a taba ganin wani cikin waliyan Allah da limamai da malamai yasifu shakiran, yana siffanta wani yana yaba mishi ba. Aw yusafu bi kasratil akli, ko kuma shi a siffanta shi da cewa yana da cin tsiya, wala humida bihi, ko kuma a gode mishi. Haka ba ana tarihin wani malami, ba za ka taba jin wani malamin tarihi Zahabi ko Ibn Kathirin ko Dimyati ko Safadi ko Ibn Hajarin ko Sakhawi ko duk wani wanda ya tarjama malamai, sawa'u malaman nan amma ne yayi ko na ta dabaka ne ko na wani mazhabi ko na wani gari ko na wani zamani, irin su Khatibu da sauransu, kaji an zo ana lissafin abubuwa siffofin da za a yaba wa malamin, kaji an cewa kana akulan, ba za ka ji wannan ba, baya cikin siffofin. Sai dai a ambata game da wasu mutane kamar sarakuna ko wasu kwamandoji ko wasu waɗanda ba malamai ba, kaji ana siffanta su da tsabaragen cin abinci, kuma shi ma ba a matsayin yabo ba, a matsayin dai kodai ana bada labarin tsantsar hakikanin abin da ya faru a tarihin su, ko kuma ana faɗa don ma a nuna cewa su ba mutane ne cikakku sahihai ba. Da haka ba abin yabo ba ne yawan cin abinci, ba abin yabo ba ne. Ina fata mun gane wannan. Wala humida bihi, ko a dinga mishi yabo akai. Wa inna ma tuhmadu kasratul akli min ad-dawab, waɗanda ake jin daɗi a bada labarin yawan cin su ne dabbobi. Allati la ta'qilu, inda ba su da hankali. Bal hiya mursadatun lil amali, su ana so su ci abinci don su yi aiki, da saniya da raƙuma da doki, su ana so su ci abinci da yawa don kiwon su ake, su ana so su ci abinci da yawa da yawa, kuma suna ci mai su yana jin daɗi, ba wai kawai mutane ba. Shi yasa kaga Allah ya kwatance ya akuluna kama ta akulul an'am, suna ci kamar waɗanda kamar dabbobi, babu tsari, ba kai ba gindi, babu bismillah, babu lura da dinnan ciki ya cika ko bai cika ba. Ya kunna kama ta kul an'amu wan naru masallam, Allah shi kyauta. Wa dhihnu as-sahihu ashrafu min tabdidihi wa ta'tilihi bil qadari al haqiri min at-ta'am, yace kaga dai shi jiki wanda yake lafiyayye mai kyau yafi darajar jiki, ta wuce a ce ka lalata lafiyar jikinka, ka sawarwantar da lafiyar jikinka bil qadari al haqiri, da wannan abu wanda yake mara daraja min ta'am na abinci. Ya ulu amruhu ila maqar ulima, wanda a ƙarshe abinda zai zama abu ne sananne, in ka ci ne zai zama za a narkar da shi, iya abinda jikinka yake bukata bisa tsarin da Allah ya yi wa jikin, ya bi jini da sauransu, duk abinda ya ɗauri akan haka, duk abinda yake excess shi kenan, sai dai ya zama fat, sannan kuma ka yi fitsarin shi da kashin shi, iya kashi kenan ma ya ulu ilayhi, an san iya abinda zai kuma gare shi. Ya ulu amruhu ila ma qad ulima walau lam yakun min afati kasratit ta'ami wash sharabi, yace inda a ce yawan cin abinci da yawan shan abin sha bai da wata matsala illa alhajatu ila kasrati dukhuli alkhala'i, a ce matsalar shi kawai zaka yawaita shiga ban daki, zaka yawaita zuwa bayan daki. Lakana yanbaghi lil'aqili llabibi an yasuna nafsahu anhu, to da wannan kada yayi sai sa mutum mai hankali ya kare kanshi daga yawan cin abinci, domin ai shiga bayi wuri ne na larura, ba wuri da zaka suka je ka zauna ka ci nishadi ba, musamman bayi kamar irin namu na talakawa waɗanda suke da wari haka da sauransu. Wa man rama alfalaha fil ilmi, duk wanda yake so ya ci nasara a harkar ilimi, wa tahsil albughyati minhu, kuma ya tattara abin da yake bukata, abin da yake nema na ilimi, ma akasaratil akli, amma yana so ya yi haka, yana son ya tara ilimi, yana son ya samu abin da ya kamata ya samu na ilimi, amma kuma yana da dan banzan cin abinci wa shirbi da tsinannen shaye-shayen abin sha, wannan mai da yawan bacci, faqad rama mustahilan fil adati, to wannan yana neman abin da a al'adance na tarihi ba zai yi bane, yana seeking for an impossible mission, ba zai yi ba a ce kana ɗalibin ilimi mai neman ilimi da gaskiya, kana so ka tara ilimi, ka tara karatu, ka zama wato inda kake kasan kafa ka tadira a cikin ilimi, amma kuma kana da matsiyacin cin abinci da matsiyacin shan abin sha da yawan bacci, to wannan kana neman mustahili ne, kana neman mutumin da yake aikata mustahili, abinda ba zai yi ba, amma ya tasa shi gaba yana yi, to ka nemi wannan. Ina fata mun gane. Wal aula, dan haka abin da yafi gare ka ya kai ɗalibin ilimi, an yakuna ma ya'khudhu min at-ta'am, ya zama abin da kake ci na daga abinci, ma warada fil hadithi an annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ci iya abin da yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a cikin hadisin ainihin wato da Miqdam ibn Ma'ad ya karbi ruwaito, Allah ya kara masa yadda al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi da An-Nasa'i a cikin Kubra da Ahmad a cikin Musnad dinsa, haka Tabarani da wasu su duk sun fitar da hadisi ne tabbatacce kamar da Tirmidhi ya tabbatar da shi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma mala abnu adama wi'a an sharran min batnihi, dan adam bai cika wani guba wani buhu da dan adam zai cika mafi sharri fiye da buhun cikin sa, bi hasab ibn adama luqaymatun yuqimna sulbahu, ya ishi dan adam abinda zai ci na ƴan lomomi da za su tsayan mishi da gadan bayan shi kai ya kari, wanda za su straightening gadan bayan shi ya samu lafiyar da zai miƙe ya ibada ya yi rayuwa ya mu'amala, wannan kadai ya ishe shi. Kaga sai Annabi ya kira ciki da wi'a, buhu, dan nuni zuwa ga wato wani abu na hadama, domin buhu abu ne mai ci da yawa, mai boyewa. Sannan ya ce luqaymat, ya yi tasgiri wasu ƴan lomomi, ba wai ka tasa abinci kai ta ci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa in kana la muhala, in ya zama ka dole sai ka ci da yawa, to fa thuluthul li'ami, sai ka raba cikin ka gida uku, ka ci ɗaya bisa uku ka ci abinci, wa thuluthul li sharabihi, ɗayan kuma ka sha ruwa, wa thuluthul li nafasihi, ɗayan kuma ka yi numfashi. Rawahu at-Tirmidhi, Tirmidhi ya fitar da wannan. Shi sa kamar yadda malamai suke faɗa cewa barin abinci yana da matakai guda hudu, iri ta ƙura hudu, akwai barin abinci da sunan azumi, kaga sai ake bautar da mutane da azumi, saboda yanayi ne da yake ba mutane lafiyayyar zuciya da lafiyayyen jiki ne wanda yake tafarrugi ga ibada, to wannan kaga ibada ce barin abinci ta hanyar azumi. Sai kuma barin abinci ta hanyar ka bar shi kaɗan, ka dinga cin kaɗan, amin, wannan shine dan ka gyara, dan kai kiwon lafiyar ka, shine ake magana a nan, wannan halas ne, abu ne kuma da yake marugubi. Sannan kuma akwai barin abinci da sunan yajin aikin cin abinci, yana abin da mutane suke yin gwagwarmaya, to wannan haramun ne, wannan ya saba wa ka'ida, ka ki cin abinci gabaki ɗaya kana yajin aiki, wannan ba daidai bane. Akwai kuma barin abinci irin wanda sufaye suke yi dan tarbiya, mutum ya watanni bai ci komai ba, wai ana so sai ya san Allah ta wannan hanya, to wannan yana kaiwa har zuwa ga shirka, domin ba ita ce hanyar da Allah ya ce a ba a san shi ba. Da haka ba za ka ba abinci bane gabaki ɗaya, amma ka dinga cin ɗan abin da bai taka kara ya karya ba. Kalli mai azumi zai ɗan ci wani abu ne da asuba, akalatu sahurin, sannan an yi buɗe baki ɗan ci wani abu, shi kenan, sai Allah ya kai mu gobe. Ba irin yadda mu muke buɗe baki a zauna a ita cin abinci har kasa yin ashin ba, haka ake azumi ba. To haka ya kamata mutum ya lura. Abinci ya zama ɗan gwargwado kake ci, wannan zai baka dama ka samu lokaci da yawa da zaka yi wasu ayyukan, zai rage maka wahalar nema, zai rage maka wahalar hayaniya, zai kuma baka dama ka samu lafiyayyen jiki. Wal aula, malai yace fa in zada ala zalika, idan har ka ƙara akan wannan abin da aka faɗa, fa ziyadatu israful kharijun anis sunna, to wannan ƙari ya zama barna kuma ya fita daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah ta'ala, kuma bayan Allah yana cewa wa kulu washrabu wa la tusrifu, ku ci ku sha amma kada ku yi israfi, kada ku yi banna. Qala ba'dul ulama, wasu malamai suka ce jama Allahu bi hadhihi alkalimati at-tibba kullahu, waɗannan kalmomin na Allah subhanahu ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu sun hada gabaki daya abinda ake ce malikitanci, kamar da Ibn Qayyim ya bayyana a cikin littafin Shizadul Ma'ad da kuma cikin wato at-tibbun nabawi, cewa dama abin da yasa likitanci abu uku ne. Na farko akwai hibbu siha, kiyaye lafiyar, lafiyar ka kai maintain din ta, kada ta sawarware, kada ta deteriorate. Sannan na biyu kuma alhimyatu min almawadi darra, sannan ka kiyaye ainihin wato lafiyar ka daga duk wani abu mai cutarwa. Bayan kai observe lafiyar, duk wani abu mai cutarwa kuma zaka bada extra kiyayewa akan sa. Na uku kuma shine istifragul mawad alfasida, fitar da abu mara kyau da ya shiga jikinka bisa wani yanayi. To waɗancan guda biyun, da hibbu siha da alhimyatu min almawadi darra, su ne aka ambata a cikin wannan aya. Wakulu, ku ci, cin yana daga cikin abin da za ka ci don ka kiyaye lafiyarka, ka ci mai kyau gwargwadon hali zai kiyaye lafiyarka. Da aka ce kuma washrabu, haka shi ma sha. Sai aka ce wala tusrifu, kar ku je ku yi israfi, shine kar ku bari almawadi darra su shiga cikin jikin ku, karku ce fiye da kima kenan. To da aka ce istifrag, shi kuma sai Ibn al-Qayyim ya dauko shi daga wata aya, shine fadin Allah faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, abin nan da aka ce wanda yake da ciwo, wanda yake da ciwo a kan shi idan yana aikin haji, to ya aske gashin shi, in ya aske gashin shi to zai yi fidya. To wannan aske gashi din da yake tare da ciwo yana daga cikin abin da ake hanyar istifragul mawad alfasida, kamar yadda malamai suka bayyana. Ana cewa an tambayi wani likita a cikin likitoci tun zamanin wato su Aristotle, sai aka tambaye shi menene adda'ul udal, wani ciwo ne, ciwo mafi matsala. Sai yake cewa kamar yadda aka fasara da Larabci, yake cewa idkhalu ta'ami ala ta'ami, shigar da wani abinci a kan wani cikin war hanjinka, ka ci wani bai gama narkewa ba, ka sake cin wani an jima kaɗan. Ya ce wannan shi ne da'ul la dawa alahu, shi ne ciwo mara magani. Fa zaka allazi, ke kaga wannan shi ne allazi afna albariya, shi yake halaka ɗan adam. Wa qatala saba albariya, shi yake kashe ɗaya bisa bakwai ɗin mutane, shi yake kashe su. Mafiyo mutane abinda ke kashe su shi ne tsabaragen ci da cika cikinsu da abinci. Allah Ubangiji ya kyauta. To wannan dai kamar yadda muka ambata, idan mutum ya zaɓi fa ya zama ɗalibin ilimi na gaskiya, to shi ne wannan ya zama dole a kan shi. Tare da cewa shari'a tana umarnin duk sauran mutane su ma su taƙaita cin abinci. Wanda likitoci ne suka gaya mutane, wasu sukan ji, amma in aka faɗa ne a sunna sai su ga kamar a wannan ya za a yi a ce ba za su dinga ci iyasar ransu ba. To dai ba dai wani abu ne na yabo ko alfanu ko wani abu na a zo a gani ba, kawai abu ne dai na rashin sanin ciwon kai. Idan haka, ana kira nasiha da sauran 'yan uwa musamman ɗalibai, cewa mu kula da wannan ka'ida. Na farko, mu daina cin abinci masu nauyi wanda za su nauyi jikinka, su ba jikinka wahala. Sannan kuma ka daina ci da yawa, ka dinga cin abin da zai maka amfani a jikinka, kuma wanda yake ba ne yawa ba. Kai ka kau da kai akan buƙatuwarka, buƙatuwar bakinka da zaƙin abincinka. Ci ɗan abin da ba wani mai yawa ba, kuma ka daina yawan biye ma 'yan duniya da ciye-ciye wanda ba shi da wani amfani, don ka samu lafiya, ka samu ƙwarin gwiwa, lafiyar ka ta baka dama ka yi karatu, ka yi nazari, sannan kuma ka daɗe lafiyayyen jiki wanda za ka ci muryarsa. Allah Ubangiji ya samu dace. Za mu saurara a nan sai Allah ya kama darasi na gaba, insha Allah. Nake cewa fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.